أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم جتاك سادوا أولا مسلاش من البركة مسلاش عثمان ابن عفان أنا قدرت أتكين قدر كنو أيو جمعة 30 وثن جمادة الثانية هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم dubu daya da 434 wanda kuma yazo daidai da 10 ga watan 5 miladiya ta 2013. A wannan majalisi mai tarin albarka, majalisin da muke tafsirin alqur'ani mai tsarki, wanda wannan shine majalisin jajibere muna fatan Allah ta'ala ya mana jagora yayi mana kamar katar ya tara mu aladan da wannan majalisi ya tattara ya kunta. Kamar da aka sani, akwai gidauniyar mu ta Sautul Haq wanda muke taimakawa da abinda Allah ta'ala ya hore duk wata domin ci gaba da gudanar da karatuttuka ko sanya karatuttuka a kafofin watsa labarai na wannan majalisi ne albarka. Kuma sanin ku ne cewa azumi yana matsowa, saboda haka za mu buƙaci wannan gidauniya ta zama da nauyi sosai, saboda karatuttukan azumi da za a nauyi a kafofin watsa labarai ba nan jihar Kano ba, har ma wasu jihohi insha Allah. To amma wannan duk ba zai yiwu ba sai idan an taimaka, an fitar da sinadarin da yake taimakawa wajen gudanar da da'awa, ita ce dukiya. Idan ba mu tsaya mun taimakawa asusun ba, babu wata kafar watsa labarai da za ta sa mana fi sabilillahi. Saboda haka, insha Allahu sati mai zuwa, wanda shine satin da za mu yi khatma insha Allahu ta'ala, wannan gidauniya za ta buƙaci kowa ya bada irin abin da zai iya bayarwa na taimako. Saboda idan mun tafi watakila za dan kwana biyu kafin mu dawo mu dasa sabon lale. Muna nan a cikin suratul Falaq wacce ta kunshi neman tsari daga wasu nau'ukan sharri guda hudu da Allah ta'ala ya ambata a ciki. Min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idza waqaba wa min sharri an-naffathati fil 'uqad sai wa min sharri hasidin idza hasada wa lishin na hudu. Mun yi magana akan na ɗaya, na biyu, na uku, wanda yau insha Allah za mu yi na hudu, shine min sharri hasidin idza hasada, sharrin mai hasada lokacin da yayi hasadarsa. Allah ta'ala ya ce qul kace a'udhu bi rabbil falaq, ina neman tsari da ubangijin safiya. Min sharri ma khalaqa, daga sharrin abin da ya halitta. Wa min sharri ghasiqin idza waqaba, da kuma sharrin dare lokacin da lullube da duhunsa. Wa min sharri an-naffathati fil 'uqad, daga kuma sharrin masu tofe-tofe a cikin kulle-kulle. Wa min sharri hasidin idza hasada, da kuma sharrin mai hasada idan yayi hasada. Al-Qur'ani ya nuna cewa idan mutum ya kullace hasada a zuciyarsa, to yana iya ya cutar da wanda yake wa hasada. Wato koda kuwa ba su yi jiki da jiki ba, koda ba su yi gaba da gaba ba, matukar dai ya cika zuciyarsa da bakin ciki da keta, to zai iya cutar da wanda ya niyyar yi wa hasada. Wannan shine ma'anar wa min sharri hasidin idza hasada, daga sharrin mai hasada idan yayi hasada. Saboda ita hasadar kanta idan har ta tabbata, to tana iya cutar da al-mahsud, wanda aka yi wa hasadar. Kuma mai hasada ba za ka kirawo shi mai hasada ba har sai idan yayi hasadar. Wato kamar ka ce wa mutum wanda yayi kisa ko mai kisa, ba za ka kirawo shi da mai kisa ba sai yayi kisa. Ba za ka kira shi da mawaki ba sai ya zama mai waka. Ba za ka kirawo shi da mai duka ba sai yayi duka. Ko da kuwa zai iya yi, amma idan bai yi ba, ba za a kirawo shi da wannan ba. Shi yasa ko da mutum zai iya hasada, amma idan bai yi ba, to ba za a ce masa hasidin ba. Shi yasa Allah ya ce idza hasada, idan yayi hasada. Domin zai yi ya kasance bai hasadan ne, amma kai bai damu da kai ba, saboda haka hankalinsa ba bai zo kanka ba. Lokacin da hankalinsa ne zai zo kanka ya tuno da kai har ya ambace ka a zuciyarsa, to a lokacin ne wutar hasada take ruwa, a lokacin ne wutar hasada take kamawa, a daidai lokacin ne yake harba kibiyar hasadarsa, wanda za ta sami wanda yake yi wa hasadar kuma ta cutar da shi. Idan ya kasance bai yi wa kansa garkuwa ba da ambaton Allah da neman tsari da fuskantar Ubangiji, wannan ne zai kare shi daga sharrin hasada din. Idan babu wannan, to da zarar mai hasada ya waiwayo shi, to zai iya cutar da shi da wannan. Shi yasa ya ce idza hasada, idan har ya yi hasadar. Hadisi ya gabata, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, wanda manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama mala'ika Jibril yake masa ruqya, yake masa addu'a, yana cewa bismillah arqita min kulli shay'in yu'zika min sharri kulli nafsin aw 'ayni hasidin Allahu yashfika. Mala'ika Jibril yana yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama addu'a, yana cewa da sunan Allah ina maka addu'a, ina maka tawaida, min kulli shay'in yu'zika, daga dukkan wani abin da zai cutar da kai, min sharri kulli nafsin, daga sharrin dukkan wata rai, aw 'ayni hasidin, ko kambun baka na mai hasada, Allahu yashfika, Allah ya baka lafiya. To kaga wannan neman tsari ne, min sharri 'ayni al-hasidi, daga sharrin kambun baka ko idan mai hasada. Kuma wannan zai na maka ai ba kawai daga ya kalli abu bane, zai cutar da abin. sai idan ya sa abin a zuciyarsa, wato kawai kallon abin haka kawai ya kalle shi, wannan ba zai tasiri ba. Amma idan ya sa abin a zuciyarsa, zuciyar tashi ta tsuri dafi, ta yi kaifi, ta cika da fushi da keta da mugunta, to a daidai wannan lokacin yakan iya yin tasiri a kan wanda yake yi wa hasada. To sai kaga ya cutar da shi, ya jefa shi cikin wani yanayi na garaje, wato kamar ka samu mutumin da yake ba komai a jikinsa, tsirararsa a harbo shi da kibiya ko a harbe shi da bindiga, kaga za ta samu makasa, kaga shikenan sai kisa. To haka nan idan mai hasada lokacin da ya yunkuro da hasadarsa, idan ya samu wanda zai yi wa hasada ba tare da cewa shi mutumin yana cikin shiri ba, ta hanyar yin garkuwa da ambaton Allah da zikiri da wuridi da neman tsarin Allah, to in har ya same shi a irin wannan yanayi, to zai cutar da shi. Kuma dalilai da dama sun tabbatar da haka, wato idan mai hasada yana tasiri kamar yanda wato dafin maciji yake tasiri idan ya yi tara, to haka idan mai hasada shi ma yake tasiri kamar yanda maciji idan ya fusata ya saru wanda zai sara, wannan fusatar da zai ya ciku, wato ya cika da fushi, ya ainihin tsotso abinnan dafinsa, idan ya saru mutum to zai cutar da shi, haka ba shi ma mai hasada. Wato yadda mai hasada yake, haka yake. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana cewa a cikin macizai akwai wanda da an gan su ma a kashe su, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a kashe su, wato kada ma a tsaya wata, ka a tsaya neman izinin su, kamar yanda yazo a wasu wayoyi a nemi su bar guri ko su bar gida kafin a kashe su, saboda kada a yi rashin sa'a, shedan ya dabe bai macizin ko mici ko shedan ne ya fito a suran maciji a je a taba shi kuma a tabo bala'i. To Annabi ya ce a nemi izinin su, ko a nemi wato a basu notice domin su bar gida. Amma akwai wasu nau'uka na macizai guda biyu wanda Annabi yake cewa ku kashe su, su ba a buƙatar sai ka nemi izinin su. Akwai wanda yake al'abtar maciji, wanda yake da guntulalliyar jela, da kuma wanda Annabi ya kira zuttufiyataini. Zuttufiyataini shine maciji wanda zaka bayansa da zane guda biyu, yana da zane guda biyu, rodin zane guda biyu haka sun tafi a bayansa. To wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa uqtuluhuma fa innahuma yastasqitani yatmisani al-basar wa yastasqitani al-habas, wato ku kashe su domin suna makantar da ido, wato kawai hada ido da su ma zai sa ido makanci ko da ba su yi wani abu ba. Haka nan sukan sa mace ta yi bari, wato ko da ba su yi tara ba, wato idan dafin a idan ta yake, dafin su a idan ta yake, saboda haka yin arba da su ma kawai bala'i. To kaga idan har maciji wanda yake da irin wannan dafi haka, wanda zuciyarsa take cike da mugunta da keta, ya kasance daga idansa kawai in ya kullaci ƙetar, ya sa ran ƙetar zai cutar da mutum ko da bai taba shi ba, to ina ga kuma zuciya ta ɗan adam, wanda shi ma idan ya cika da fushi da keta, babu shakka shi ma ko haɗa ido aka yi da shi zai iya cutar da mutum, saboda wannan dafin da yake cikin zuciyarsa. Da mai hasada da mai kambun baka akwai inda suke tarayya, akwai kuma inda suke rabuwa. Wato mai hasada da mai kambun baka suna tarayya a wajen kowanne daga cikinsu, yakan cutar da mutum idan ainihin ya riga ya kullaci abin a ransa, idan ransa ya saisaita ransa sosai, ya tsotsi dafi, ransa ta yi kaifi, to zai cutar da mutum. To haka shi ma da mai kambun baka da ainihin mai hasada duk haka suke. Sannan akwai inda suke, wato shi mai kambun baka ko abin nan yakan yi tasiri idan kun yi gaba da gaba da shi, in ya ga abin da zai cutar a daidai lokacin yake tasiri. Amma shi mai hasada ko kun hadu ko baku hadu ba, inda zai tuno da kai to zai cutar da kai. Kware mai kambun baka shi wannan sai kun yi arba sai ya zanka, to daidai lokacin ne kambun bakan sa yakan yi tasiri a jikin mutum. Shi ko mai hasada ko kun hadu ko baku hadu ba zai iya cutar da kai. Inda suka rabu shi mai kambun baka zai iya cutar da wanda bayyanar masa hasada ba, wato shi bayyanar masa keta ba, amma saboda kambun bakan da yake tattare da shi sai ya cutar da mutum. Akwai wanda ma ba za a ce ana masa hasada ba, yanzu kaga ai ba a ce za a yi wa ko itace hasada ko wani dutse hasada. Mai kambun baka zai iya cutar da dutse, zai iya cutar da itace, zai iya cutar da dukiya, zai iya cutar da kansa ma, wato sai ya cuci kansa da kansa ma, sai ya cutar da matarsa, ya cutar da ƴaƴansa, ya cutar da motarsa, ya cutar da kamfaninsa. To kaga shi mai kambun baka ba ko da yaushe ne kambun bakan sa ke da alaka da hasada ba, amma mafi sautari kambun baka yana tare da hasada, yana haɗe da hasada, sai dai ba ko da yaushe ba. Amma sautari in kaga kambun baka to akwai hasada, amma akan samu wani lokaci da kambun baka zai yi tasiri ba tare da hasada ba, domin mutum ba zai yi wa kansa hasada, ba zai cuci kansa da kansa ba. Kuma mai kambun baka na iya cutar kansa da kansa, saboda kambun baka ne yana da alaka da ganin abu ya birge shi, ya bashi sha'awa, ya yaba abun. Zare ya yaba abun bai sa Allah a ciki ba, to shikenan sai abin ya shiga lalacewa da balbalcewa da sabarbacewa. Wato ya ga abu ya ci kai abin da yayi kyau, ni ka abin da ya mun kyau, amma ba tare da ya ce masha Allah tabarakallah, ba wani abu da yasa, ba wani abu na sunan Allah da ya shiga cikin maganar shi, sai abin ya rika lalacewa. Ko da motar ta ce kai motar nan da aka yi mun fanci kai ta kare kyau, bai ce masha Allah ba, bai ce tabarakallah ba, shikenan sai kaga mota ta fara samun matsala. Yau yazo tashin ta take tashi, gobe tanki ya fashi, jibi yazo ya buga, haka dai ya ta samun matsala, a goga mata nan a buga mata can. To kaga shi da kansa ya sare kansa da bakinsa ba tare da wani yayi masa ba. Haka shi mai kambun baka zai iya cutar da wanda bai yi niyyar masa hasada ba, kuma tasa ta yi kwalliya ya ga ta birge shi, ya yabi kwalliyar ba tare da ya abin nan ba, kuma ta zo ta shiga matsala. Kaga duk wannan ba za a ce ya yi wannan da gangan ba ne. Tsakanin mai hasada, shi hasada ba za ta yi ba sai tare da mugunta da keta da niyyar cutarwa. Allah ta'ala ya ambaci masu kambun baka, ayar da ta sauka sun karshen suratul Qalam, wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikr wa yaquluna innahu la majnun. Wannan ayar wasu malamai sun fassara ta da cewa kambun baka ake nufi. Wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim, wadanda suka kafirta saura irin su tayar da kai da idansu da kallonsu, wato su kalle ka su maka kambun baka, kambun bakan nan ya kama ka kawai a ga kayan ke jiki ka faɗi kamar mai farfadiya. To Larabawa suna da irin a wancan lokaci, akwai waɗanda su sun shahara da kambun baka tun kafin zuwa musulunci. Idan har sun ga abu suka tsira masa ido, suka ƙura masa ido, ko suka yabi abun, to shikenan sai a ga abin ya lalace. To wasu malamai sun ce ai kafirai ne suka ne ɗauki irin waɗannan haya, cewa su buge ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da idansu, su yi masa kambun baka ya lalace. To shi ne suka yi, amma abin bai yi nasara ba, har suke cewa ma ra'ayna mithlahu wa la mithla hujjati, mu tunda muke ba mu taɓa ganin irin wannan ba, mun yi abu bai yi nasara ba. Sai an ce ɗaya daga cikinsu idan ya ga shanu masu ƙiba ko raƙuma masu ƙiba ya yi sha'awa, to shi kenan sai ya fito ya buge su da idansu, sai ya ce wa haliminsa, ya ce ɗauki kwando da kuɗi ka je ka kawo mana nama. Yana fita ga wannan shanu, wasu daga cikin sun yanke jiki, sun faɗi, sun kasa an yanka, sai ya ce to a bashi, yana buƙatar a sayan masa. Wato kaga ya buge ta da idansa. To a ce ɗayansu zai zauna kwana biyu uku bai ci nama ba, to kawai sai ya fito yana jiran makiyaya wucewa, da sun zo wucewa kawai sai ya sai kalmar yabo lam ara ghanaman lam ara kal yawm ghanaman ahsana min hadhihi wa lam ara kal yawm iblan ahsana min hadhihi tunda nake ni ba taba ganin raquma irin waɗannan ba ko tunda nake ba taba shikenan ba jumawa sai a zo a ce ai raqumin nan ya je kasa da can an yanka ana neman masu saya to shine irin waɗannan mutane aka dauko wani haya aka ce sai wa annabi sallallahu alaihi wasallam kambun baka kamar yadda aka taba yi anan irin da wani malami yana fada anan Kano ba san da aka taba yin lokacin wani shugaban kasa da ba musulmi ba aka ce yayi zo arewa in yazo a kashe shi to sai manyan yan siyasa su malami Aminu Kano suka ce a'a kai a je a ja mana fitina abinda za a yi maimakon a ce an kashe shi anan a samu a gayyato mai ko gayyato mayu sai a jera su sai ya zo ya hannu da su duk wanda ya hannu da su shike sai ya je mutu kun ga ba mu ka kace shi to shike ra gayyato mayu da sarkin mayu da waye da waye suka zo kuma suka yi hannu da shi bai mutu din ba to irin wannan ne jahiliya suka ce za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama a samu irin wannan shine Allah ya tsare shi to in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikr wasu malamai suka ce a abinda ake nufi tsananin adawarsu da kiyayarsu da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama kai ka ce wato in suka kafa masa ido saboda tsananin adawa da kiyayya kamar ma sa su ga yanke jiki daidai lokacin ya faɗi to haka wato zuciya idan ta cika da kaita da fushi take da tasiri yayin da tayi gaba da gaba da wanda suke bukatar cutar da shi kuma mutane sun ga irin wannan da yawa ta shafa ruwa kaga mutum an sa masa zazzabi ko ciwon kai ko wani abu irin wannan wani idan aka yi masa irin wannan sai dai ma a dauko shi daga inda yake in yanke jiki ya fadi sai dai a dauko shi langalanga haka a kawo shi gida wani lokaci kuma abu ne mutum zai gani ya birge shi ya yabe shi ba tare da ya sa Allah a ciki ba kuma abin ya zama ya shiga matsala annabi sallallahu alaihi wasallam kayan da yake cikin sahihain hadisin abi huraira yana cewa al-aynu haqqun to kambun baka gaskiya ne akwai hadisi a cikin musnad imamu ahmad da tirmizi da ibnu majah hadisin ubay ibn rifa' wanda asma bintu umayyah take cewa ya manzon Allah inna ibn ja'far tusibuhum al-ayn afatastarqi lahum wato ya'yan ja'far kambun baka na samun su ko za ka yi musu addu'a to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace eh haka ne yake cewa falau kana shay'un yasbiqu al-qadar la sabaqathu al-'ayn da akwai wani abin da zai riga kaddara to da kambun baka ne saboda kambun baka gaskiya ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari kamar yadda yake cikin sunan Jami'u Tirmidhi a hadisin Abu Sa'id al-Khudri yake neman tsari daga kambun bakan mai hasada ya tabbata kuma a sahih muslim hadisin abdullahi dan abbas ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa law kana shay'un sabiqa al-qadar la sabaqathu al-'ayn wa idha istaghsiltum fasilu da ce akwai wani abin da zai riga kaddara to da kambun baka ne don haka idan mutum yayi wa dan uwansa kambun baka ba bisa sani ba aka nemi ya wanke hannunsa a cikin ruwa domin a zuba ma wanda yayi wa kambun baka din ya tashi to kada ya ce ba zai yi ba a shari'a musulunci idan mutum yayi wani kambun baka sai a kawo masa ruwa sai ya wanke wani bangare na jikinsa da ruwan sai a kai a zuba ma shi wannan da aka yi wa kambun bakan wannan shine maganin kambun baka to in har ɗayan ku zai yi wa ɗayansa dan uwansa irin wannan ba bisa sani ba to kuma aka zo aka ce to kai ma wannan kambun baka ga abin da ya faru kada ya tibiri ya ce sharri ake masa kuma ana so a masa kazafi shi ba mai kambun baka bane a ya hakuri ya wanke hannunsa ko wani bangare na jikinsa ya bayar don a je a zuba ma mutumin nan ya samu sauki abinda ake nufi dai shine mai hasada wato mai kambun baka wani mai hasada ne na musamman shi hasada ta musamman ce ta yiwu da sani ko ba sani a shi kuma mai hasada hasadarsa ta wato hasada ce da yake yi da gayya yana sani shi wancan ba lalle ya zama yana sani ba zai yi yana sani amma ba lalle ba ne amma shi wannan yana sani yake yi saboda haka al'ain adarru min al-hasid mai kambun baka yafi cutarwa sama da mai hasada, to shi mai kambun baka zai iya cutar da kansa ma da dan uwansa da masoyinsa da dukiyarsa da dukiyar wani, kaga cutarsa za ta fi ta mai hasada. Shi mai hasada sai wanda ya yi niyyar yi wa hasada din. Asalin hasada shi ne mutum ya ji baya san ni'imar Allah da ya ma wani, ya ji kawai ya Allah zai ma wani ni'ima, don haka ya yi ta fatan ina ma wannan ni'imar ta zama babu ita, ta kau ko da shi ba zai samu ba, shi dai irin a fasa ko ya rasa ɗin, to irin wannan ne ko irin taɓare, to duk wannan ita ce hakikanin hasada ɗin, irin a taɓare ɗin nan ko ya rasa shi kai ya samu kuma ko sai ya samu. To wanda ita ake cewa hasada, wato in dai ba za ka samu mutu kowa ma ya rasa. To mai hasada babban makiyin ni'imomin Allah ne, aduwwu ni amillah, domin yana kiyayya yana gaba ne da ni'imomin da Allah yake wa bayinsa. Za mu ga anan Allah ta'ala ya ambaci mai sihir, masu sihiri kuma ya ambaci masu hasada, ya haɗa su guri guda. Min sharri nafasati fil uqad min sharri hasidin idza hasada. Kuma ita hasada wani abu ne wanda mutum wato a ba wai zuwa ya koyo ba, ba wasu ilimai bane aka koya mata, abu ne haka yake a zuciyarsa. Allah ya yi zuciyarsa da wannan kazanta da wannan datti da wannan datti a ciki da keta da mugunta, shike nan sai ya zama mai hasada. Sabanin mai sihiri, shi mai sihiri koyansa yayi, ba haka nan kawai ya ganshi mai sihiri ba, zuwa yayi ya koya, kaga nan sun sha bamban. Sannan shi mai hasada shaidanu suna kawo masa dauki su taimaka masa ba tare da ya gayyace su ba. Wato shi mai hasada ba bukatar ya gayyato shaidanu, da zarar dai zuciyarsa ta cika da fushi da keta da haushi, to kamar ya gayyato shaidanu kawai, ba ma sai ya ce shaidanu su taimaka masa ya cutu wancan ba, kawai su za su zo su kawo taimakon su. Sabanin mai sihiri, shi mai sihiri sai ya nemi taimakon su, amma shi mai hasada ko ya nema ko bai nema ba za su taimaka masa. Saboda haka da sihiri da hasada ana samun su a cikin aljanu da mutane, sai haka Allah sai ya haɗa su a cikin wannan sura guri guda. A can kuma sai ya faɗi sharrin da aljanu suka sura ta gaba, sai ya faɗi sharrin da aljanu kawai suka keɓanta da shi, shayatin jinni shi ne waswasa, allazi waswisu fi sudurin nas. Kaga wannan shayatin jinni su kaɗai suke yin waswasa, don haka su sai aka ware su daban, aka yi musu surar su daban. Wannan kuma da mutane da aljanu suna tareye a ciki, sai aka haɗe su a cikin sura ɗaya, wato hasada da sihiri. Shi waswasi kamar yadda za mu yi bayani idan muka zo tafsirin abin nan, shi waswasi galibi mutum shi yake bada kai gori ya hau, duk wanda da an yi waswasi to ya karkata zuwa ga abin da ake masa waswasi din, kuma ya karba ya yi aiki da shi. Shi yasa akan yi wa wanda shedan ya yi masa waswasi ya yi laifi, akan kama shi da laifi. To in shedan ya cutar da mutum ta hanyar waswasi ya fada cikin laifi, Allah ba ya kyale shi a ce ai waswasi shedan ya maka, shi kenan jinka. Saboda ba zai yiwu ba wannan waswasin ya yi tasiri sai idan shi wanda aka yi waswasin ya dan karɓi abu. In ya ce ba zai yarda ba, sau nawa shedan ya kan maka waswasi amma ka tattara ka watsar, kaga ba zai tasiri ba. Sabanin hasada da sihiri, shi hasada da sihiri ba sai ka yarda ka amince ba sannan ya cutar da kai. Shi yasa dan an ma mutum sihiri ko an masa hasada ba a cewa anan Allah zai kama shi ya bari aka yi masa hasada ko ya bari aka yi masa sihiri. An gane wannan shine bambanci tsakanin waswasi yadda zai cutar da dan adam, kuma sannan dan adam ai masa hisabi akan wannan. Amma hasada da sihiri idan suka cutar da dan adam, anan ba a cewa Allah ta'ala zai kama shi saboda me ya bari aka yi masa sihiri. Tautari Allah ta'ala yakan hada hasada da sihiri a guri guda, saboda galibi mai hasada so ko zai iya kaiwa ga sihiri, kuma sihirin mai hasada yana da karfi. Idan mutum yana da hasada a ransa kuma ya sa sihiri a gaba, to sihirinsa ya fi cutarwa. Shi yasa Yahuda suka fi kowa sihiri, saboda mai sau sun fi kowa hasada, suna da hasada da ba kowa yake da ita ba. Shi yasa sihirinsu sai ya fi na kowa cutarwa, sai fi na kowa muni. Allah ta'ala ya sifanta su da sihiri a cikin Al-Qur'ani, ke cewa wa taba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ألا تألا سفن تيهودا و da cewa matsafa ne kuma sun dade suna tsafi tun zama Annabi Suleiman kuma sun so su jingina tsafin ma nasu zuwa ga Annabi Suleiman dan ya samu karbuwa sai Annabi Suleiman ma da tsafi ya mallaki duniya karfin mulkin sa bai tabbata ba sai da ya zama mai tsafi saboda kowa ya dade tsafi tun da an jingina wa Annabin Allah to Allah ya karyata su cewa Annabin Allah Annabi Suleiman bai zama matsafi ba dan tsafi kafirci ne shi kuma bai kafirta ba Allah ya sifanta su da cewa ثم تحسدني أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم من لدنا وآتيناهم ملكا عظيما وبنجي تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله كوكما سنعي ومتاني حسدني أكان أبند الله تعالى يباسنا فللسا وبنجي أنا جاء يهودا حسد سكيه والنبي صلى الله عليه وسلم da sauran larabawa da Allah ta'ala aiko annabi a cikin su suna hasada ne shi yasa ba za su yi imani ba wanda kaseerun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq to Allah ta'ala yana ta sifanta yahuda a guri daban-daban da cewa mahasada ne shedan yakan zama tare da mai sihiri har kullun yakan kuma zama tare da mai hasada yana taimaka musu ba tare da sun gayyace shi ba kamar yadda muka faɗa domin mai hasada yana kama da iblis wanda alal haqiqa shi mai hasada ɗaya ne daga cikin wato mabiyan iblis domin yana yin abinda iblis yake so na ɓata mutane da kuma gushewar da fatan gushewar ni'imomin Allah daga mutane daga waɗanda Allah ya yi wa ni'ima to kuma wannan shine abinda iblis shi ma yayi yayin da yawa annabi adam alayhi salam hasada saboda girmama shi da Allah ta'ala yayi da darasta shi da yayi yace ayi masa sujjada kowa yayi sujjada shi yace ba zai yi ba dan komai ba dan hasada ya za a yi a ce an karrama annabi adam a kansa shi ya dade cikin mala'iku yana bautar Allah yanzu haka kawai a zo a halicci wani wanda shi bai yi bautar Allah kamar yadda ya ba kuma a ce shine a sama wato har a ma tsuguna a yi masa sujjada yace shi bai ba ra'aitaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmi qiyamati la ahsani kana dhurriyyatahu illa qalila to kaga wannan da ka karrama shi a kaina kaga ashe an sadaci Allah ya karrama annabi Adam a kansa shi yasa yayi wannan kudurin da cewa sai ya cutar da annabi Adam da zuriyarsa har abada shi mai sihiri shi yake neman shedan shi yake neman shedan ya taimaka masa wani lokaci ma har ya bauta wa shedan din wani lokaci ya masa sujjada to duk sanda mai sihiri ya zama kafircinsa ya tsananta zuciyarsa ta yi muni yayin sa ga Allah da manzonsa ta yi ƙarfi to sihirinsa ya fice sihiri haka yake duk sanda kafircin mai shi ya kai kafirci to sihirin ya fi ƙarfi saboda sihirin gayyatar shedanu ake yi mai sihiri yana gayyatar shedanu zuwa taimake shi to ku ko ba za su taimake shi haka nan ba sai an yi jingar shi ne ya bauta musu jingar shi ne ya kafirce wa Allah jingar shi ne ya nuna shi makiyin Allah ne da manzansa da duk abin da annabawa suka zo da shi saboda haka za ka kullum mai sihiri baya yin sihirinsa haka nan ya yi wa mai wanda zai yi wa sai ya haɗa da kafirci saboda duk sanda kafircin yayi tsanani to sihirin ya fi ƙarfi don haka ya kasance waɗanda suke masu bautar gumaka wato maguzan da suke bautar gumaka sihirinsu ya fi nan kafiran da suke danganuwa zuwa ga wani addini kamar yahudawa ƙarfi wato sihirin abadatul asnam ya fi sihirin yahudu saboda su yahudawa duk da kafirai ne saboda kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da annabi isa alaihi salam da abinda Allah ya bashi na at-taura na injila da suka yi duk da sun kafirta ta nan amma sun yarda da Allah sun yarda akwai ranar lahira sun yarda da annabawan da suka gabaci annabi isa alaihi salam to kafircin su bai kai kafircin abadatul asnam ba, wanda su ba su yadda akwai ranar lahira ba, akwai Allah, akwai mala'iku, akwai annabawa, akwai littafai, duk ba su yadda da wannan ba. Saboda su kafircin waɗancan yafi na waɗannan, sai ya zama da sihirin su ma yafi na waɗannan. To haka nan sihirin yahudu yafi sihirin matsafan da suke jingina kansu da musulunci. Duk da su ma sun kafirta, suna cewa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Duk da sun kafirta, amma kafircin wanda yake jingina kansa da musulunci yana da awar shi musulmi ne, yana da awar yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam Qur'ani, bai kai kafircin ga yahudi ba. Kada ka sihirin sa ba zai kai wannan ba. Shi yasa a cikin masu dangana kansu da addini yahudawa sihirin su yafi karfi. Sannan sauran waɗanda za su zo su zama su ma masu tsafi ne, amma kuma suna jingina kansu ga musulunci. A cikin muwaɗɗa ta Imam Malik akwai maganar Ka'abul Ahbar. Ka'abul Ahbar da yahude ne ya musulunta zamanin tabi'ai, ya haɗu da sahabbai irin su Abu Huraira da sauransu. Da yahude ne cikin malaman yahudawa a Madina sai ya musulunta. To da ya musulunta shi ne yake cewa kamar yadda Imam Malik ya rawaito a cikin muwaɗɗa, yake cewa laula kalimatun aquluhunna laj'alatni yahudun himara, ba dan wasu kalmomi da nake yawan fada ba na neman tsari da Allah, to da yahudawa sun mai da ni jaki, wato da sun yi sihirin da zan koma jaki. Sai aka ce da su waɗanne kalmomi ne kake fada, sai ce kalmomin da nake fada na kan ce a'udhu bi wajhillahi al'azim alladhi laysa shay'un a'zamu minhu wa bi kalimatihi at-tamma وبأسمائه الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وزرع. يتي وأنا كلمه من سوني سكي من كتنجا أكاني نادي سرن يوم وانا يهود مصمم ما كتنجي وسب وضم مالك مني سواء كشجرس مسلم شي باكرم أثار شجر يسوع مباكرم مطلع زي جاو مسلم. Saboda duk wani babba da zai shiga musulunci yana da wasu mabiya karkashin su za su shiga, kuma ya zama hujja akan gaskiyar musulunci. Sau haka sai suke sa masa kafan zuka, suna son sai sun ga yadda suka halaka shi. Ya ce cewa to ba dan kalmomin nan da nake faɗa ba, ina cewa ina neman tsari da fuskar Allah wanda yake mai girma, wanda babu wani abin da ya kai shi girma, da kalmomin Allah wa bi kalimatillahi tamma allati la yujawizuhunna barrun wala fajir, da kalmomin Allah cikakku wanda babu wani da zai iya ketare su, mai biyayya ne ko fajiri, wa bi asma'illahi al-husna kulliha, ina kuma neman tsarin Allah da sunayen Allah mafiya kyau gaba daya, ma alimtu minha wa ma lam a'lam, wadanda na san su da wadanda ban san su ba, min sharri ma khalaqa wa bara'a wa zara, daga sharrin abin da ya halitta ya kaga ya halicce su. Kaga wannan daman kalmomi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana neman tsarin Allah da su. Yace to ba dan waɗannan kalmomi da yahudawa sun cutar da ni. Saboda haka shi mai sihiri da mai hasada, wato manufar su ko da yaushe shine sharri, manufar su sai da su shine sharri. Da mai hasada dama abin daga zuciya yake, yana kokarin cutar da wanda yake yi wa hasada, kuma shedan yana tare da shi yana nuna masa abin da yake na hasada din daidai ne, yana ma umartar sa da haka. Shi kuma mai sihiri yana zuwa kullum yana koyo yadda zai yi sihiri, kuma yana neman shedanu su taimaka masa wajen zartar da abin da ya koyar na sihiri. Allah ta'ala da yake min sharri hasidin idza hasada, daga sharrin mai hasada lokacin da ya hasada. Kaga anan ya kunshi mai hasada cikin mutane da mai hasada cikin aljanu. Wannan ayar amma ce ta kunshi alhasidu minal jinni walhasidu minal insi. Yasa wace min sharri hasidin minan nasi ba, min sharri hasidin ko mutum ne ko aljanni, domin shedan shi ma da tawagarsa shedanin aljanu su ma suna yi wa mumine hasada bisa abinda Allah ta'ala ya ba su na falala, bisa imanin da Allah ta'ala ya ba su. Saboda Iblis wanda shi ne ubansu maƙiyin muminai ne, inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, ce shaytan maƙiyinku ne, za ka kurke shi maƙiyi. To shi yasa Ubangiji ta'ala shi idza hasada, idan yayi hasada, saboda wanda bai yi niyyar hasada ba, ko da ko mai hasadan ne bai yi niyyar maka hasada ba, zuciyarsa ta kada ta yi wani guri, to ba zai cuce ka ba, ko da kun yi ido da ko da kun haɗu, ko da kuna zama tare da shi, ko kuna fita tare da shi, inda ya har zuciyarsa ba ta kan wato karkato wajensa ba, ba ta tsaya ta damu da abin da kake yi ba ko kake samu, to wannan koda shi bai hasada ne ba zai cuce ka ba, zai cuce ka ne lokacin da ya hasada. A wasu malamai suna cewa duk wata duk rai ta dan adam akwai wani burbushi na hasada a ciki, sai dai kawai na wani abu na wani yana fito da shi a aikace, wani kuma a daren sa kawai yake zama baya tasiri. Ya tambaye hasanul basri ayahsudul mu'min, mu'mini zai iya hasada? Sai ce ma an saka ikwata Yusuf, har ka manta da ɗan uwan Yusuf, ɗan uwan annabi Yusuf alaihi salam. Kai ba mu'mini bane, mu'mini ne gidan annabawa, gidan annabci suka taso, amma ga abin da suka yi wa ɗan uwan su. Ala Yusuf wa aquhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba, ai wannan ita ce hasada. Ya za a yi Yusuf ɗan uwansa uban mai fusan su, gashi kuma mu ne manya majiya karfi, to mu ake mora, mu ake amfana da mu, amma kuma su yara su aka fi so. To bambanci tsakanin irin hasadar da za ta zama a zuciyar mumini da wacce take sane hasada, shi wannan tsoron Allah da da'a ga Allah da jin kunyar Allah da ganin girman Allah ta lillibe zuciyar, ba za ta sa ya ki ni'imar Allah da zai ma wani ba. Ba za ta sa ya fito ƙoro-ƙoro ya nuna cewa ni'imar da Allah ya yi ma wani baya santa, ko da bakinsa, ko da harshensa, ko da gaɓoɓinsa. Sabanin shi mai hasada, wanda ya zama mai hasada da gaske, shi wannan ba zai taɓa ɓoye abin ba. Wannan shi ne bambancinsu. Sannan akwai wanda shi hasadarsa shi ba wani ima ce wane yake da ita yake hasadar ta bushe ba, a'a, hasadar da yake yi ta kar ya samu. In talaka ne ta zama a haka, in mara lafiya ne ta zama cikin rashin lafiyarsa, in abin nan jahili ne ta zama cikin jahilcinsa. Saboda haka zai ta masa fatan cewa yanayin da yake ciki din nan kada Allah ya daga shi ya tsaya a haka. To kaga wannan ta bamban hasadar wanda ya gani ima yake son ta gushi. Shi wannan bai gani imar ba, wani abu ne shan muƙaddari ma ba muhakkaki ba, bai ma tabbata ba, amma saboda bala'in hasada ba ma ya fatan ya tabbata. To wannan in ya tabbata ya kake zato zai yi, idan ba a ba samu ba yana fatan ka a samu. To idan kuma ga wanda an samu din, kaga in aka samu din kuma abin sai ya fi haka. To kuma akwai hasada, kalmar hasada akan yi amfani da ita a wajen gibta. Akwai gibta, wato mutum ya ga abu ya yi sha'awar shi ma ya samu irin wannan abun ba tare da yana fatan wancan ya rasa ba. To ya ga wani da mota kyakkyawa, shi ma ya yi sha'awar, ina ma shi ma Allah ya ba shi irin wannan mota, duk da yana ma wannan farin ciki da murnar ya samu mota. An gane ko? Wanda ya samu wani mukami ya ji daɗin ya samu, ya yi fatan shi ma a garinsa ya samu irin wannan mukami, ba tare da fatan wancan ya rasa ba. Allah ya ba mu wannan ilimi, ya ji shi ma yana son Allah ya ba shi irin wannan ilimi, ba tare da yana fatan wancan ya manta abin da ya sani bai dawo jahilinsa. Ko wannan Allah ya ba shi kuɗi, ya ji yana son shi ma Allah ya ba shi kuɗi, musamman ya ga yana aiki alkhairi, ya ga shi ma ina ma shi ma ya samu wannan ya yi aikin alkhairi irin na wani. To wannan ita ake cewa gibza. A Larabci akan kira ta hasad. Malamai sukan ce hasad anan ana nufin gibza, kuma wannan tana kusa da munafata. Wato munafata shi ne competition, kaga wani ya samu abu kai ma kai ya za ka yi ka samu, ba tare da ka yi tunani ya za ka raba shi da nasa ba. Sai fi zalika falyatanafasul mutanafisun, kaga wani mai yawan ibada, mai yawan karatun Qur'ani, mai yawan ciyar da dukiyarsa fi sabilillahi, kai ma kai fatan ka zama kamar sa. Wannan ana kiranta gibza, kuma tana kama da munafasa, wanda Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun. A irin nan to masu gata su yi ta gata, kai ta gata dan uwan kai ma ka samu wannan. A cikin Sahih Bukhari da Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la hasada illa fitnatayn, رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. والنبي سبا حسد سيد أبو بيو ثم أن الله يبارك دوكيا يقولاش يفكر فن دوكيا سينا سيد ليس في سبيل الله وتدوكيا بس فكر فن سبا تهانا شأيك الخير أشياء فكر فن دوكيا فأنت زي أيك الخير لإتا هنا دوكيا سبا عكسك سبا زي موكش الشيطان. To wani sai ya fata shi ma ya zama kamar sa. ko kuma musulman da Allah ya bashi hikima shine ilimi ya bashi qur'ani ya bashi hadisi ya bashi fiqh yana yiwa mutane hukunci da wannan kuma yana koyar musu to yana aiki da abin da ya karanta kuma yana koyarwa to anan ana so kai ma ka shiga wannan gasar kai kokarin ka zama kamar sa ko ba ka fishi to wannan hasada ce wanda mutum yana son kullun ya ganshi shi ma yayi gaba san ya ga yayi gaba din nan ya zama mutumin kirki ya zama yana da hala irin na mutanen kirki su suke sa mutum yayi wannan to wannan babu da yafi a cikin ta dukkan wata hasada abubuwa guda goma suna maganin ta abubuwa goma yana maganin hasada kamar da Ibn Qayyim ya ambata a cikin littafin sa Badaa'ul Fawaid suna maganin hasada suna maganin mahasadi abu na farko shine neman tsarin Allah ya tsare ka daga sharrin hasada kamar yanda wannan sura ta kunsa ka koma ga Allah ka nemi mafaka a gurin sa ka shiga cikin ganuwar sa ka nemi tsari da sunan sa ka nemi tsari da sunan sa shi mai ji ne yana jin neman tsarin da kake yi kuma yana sanar da abin da kake neman tsari da shi anan sami'ul da fasta'iz billah innahu sami'ul alim innahu sami'ul alim sami'ul anan ba yana nufin ji kawai ba yana nufin ji da ansawa a ji a ansa kamar yanda mai sallah yakan ce sami'a Allahu liman hamida wannan sami'a Allahu liman hamidahu ba yana nufin kawai Allah ya ji ba kamar sauran ji da ubangiji yake jin abubuwa ba wannan ana nufin ji da ansawa ya ji kuma ya ansa abinda ka faɗa to innahu huwa sami'ul alim ana nufin shi mai ji ne ya ansa abinda ka faɗa kamar yadda annabi Ibrahim ya ce inna rabbi la sami'u du'a ay la mujibu du'a ubangiji na mai ansa addu'a yanzu zamu ga a wani gurin Allah ta'ala ya hada abin da ilimi a wani gurin ya hada shi da gani a wani gurin an hada abin sami'ul alim wani gurin kuma sami'ul basir ko dai a hada da ilimi ji da ilimi ko ji da gani saboda halul musta'in wanda yake neman tsari yana neman tsari ne daga abin da Allah ta'ala ya san abin yake kuma ganin abin kuma shi ne wanda zai iya maganin abin ta hanyar ansawa mai addu'a shi yasa za mu ga hikimar alqur'ani a wajen neman tsari daga sharrin shaitan wanda mun san akwai shi mun yarda akwai shi amma ba ma ganin sa innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarun shi da jama'ar sa suna ganin ku sai inda ba ku ganin shi saboda mun san akwai shaitan amma ba ma ganin sa to da Allah ta'ala ya kawo maganar isti'aza daga shaitan sai aka yi amfani da as-sami'ul 'alim as-sami'ul 'alim aka ce Allah shi mai ji ne masani kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul araf imma yanzaghannaka min ash-shaytan nazghun fasta'iz billahi innahu sami'ul 'alim idan shaitan ya zungure ka to ka nemi tsari da Allah innahu sami'ul 'alim lalle shi Allah sami'un ne mai ji ne alimun masani a cikin suratul fussilat imma yanzaghannaka min ash-shaytan nazghun fasta'iz billahi innahu huwa as-sami'ul 'alim kaga maganar shaidan sai ubangi ta'ala ya rufe karshen ayar da sifofinsa guda biyu as-sam'u wal ilmu amma a wajen neman tsari daga sharrin mutane waɗanda kake ganin su suke ganin ka kake cakuɗuwa da su kana hulɗa da su yau da gobe ka gan su sun ganka da ido uku sai Allah ya amfani da as-sami'ul basir sai aka amfani da ji da gani innal ladina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sulṭānin atāhum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi sai ce fasta'iz billah innahu huwa as-sami'ul basir kaga nan neman tsari ne daga sharrin mutum wannan kana ganin sa yana ganin ka saboda haka sai zama akwai munasabar a rufe ayar da as-sam'u wal basar tunda magana ce ta neman tsarin wani da kake gani can kuma tunda wanda ka san shi ne amma baka ganin sa sai aka yi amfani da as-sami'ul 'alim to wannan yana daga cikin hikima ta alqur'ani to wannan yana daya daga cikin abubuwan da zaka magance wato sharri mai hasada da shi neman tsarin Allah yayi maka katanga yayi maka kariya ya tsare ka sawa'un mai hasada nan mutum ne ko aljanni ka san shi ko baka san shi ba abu na biyu tsoron Allah tsoron Allah yana taimakawa wajen tsare mutum ya tsare kansa daga sharri mai hasada domin wanda duk ya ji tsoron Allah, ya yi aiki da abinda Allah ya ce a yi, ya bar abinda Allah ya ce a hana, to sai Ubangiji Ta'ala shi kuma ya shiga tsaronka. In ka yi tsoron Allah, Ubangiji sai ya tsare ka, sai ya yi tsaronka. In tasbiru wa tattaku la yadhurrukum kaydun shay'a, lace in tasbiru in kuka yi haƙuri wa tattaku kuka yi takawa, wato kuka tsaya akan dokokin Allah, ku yi abinda ya ce, ku bar abinda ya hana, la yadhurrukum kaydun shay'a, to kaydun kuma zai cutar da ku komai ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Abdullahi dan Abbas ya ce, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujaha wa tajidhu amama, ce ka tsare Allah sai Allah ya tsare ka, ka tsare Allah shine ka tsare iyakokinsa, ka tsare umarninsa, ka bi umarninsa, ka bar abin da ya hana, wanda duk ya tsare Allah to zai samu Allah a inda yake bukatar taimakonsa, duk sanda ka nemi taimakonsa zai taimaka maka. Wannan abu na biyu kenan. Abu na uku da zai maka maganin hasada da mai hasada shine hakuri, kai hakuri ga makiyinka, kada ka ce za ka kula shi, kada ka tsokade shi. Wato idan kai hakuri baka kula shi ba, to zai zama shi bai cutar da kansa ne, hasadarsa kansa za ta koma, ba za ta dawo kanka ba, zai zama yana yakar kansa ne ba kai yake yaka ba. Duk lokacin da ka kawar da kai ka daina kula shi, saɓanin ka tsaya ka daka ta tashi, to sai ka ɓata lokacin ka. Don haka lokacin da yake hasada kai kai kamar baka san me yake yi ba. Allah yana cewa man aqaba bimithli ma uqiba alayhi thumma ghubiya alayhi la yansurannahu Allah, wanda duk ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله التي وند دك يا 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 رموا ده irin abin da akai masa thumma bughi alayhi sannan sai akai masa zalunci aka zalunci shi lainsurannahu Allah to yayi hakuri Allah zai taimake shi to wannan mutumin da aka cuce shi ya nemo haƙinsa sai aka kuma yi masa zalunci kaga duk da ya nemo haƙƙinsa Allah ya ce sai ya taimaka masa to ina ga wanda shi bai ma bi haƙƙinsa ba kaga shi ne ya fi cancanta ya samu taimakon Allah sannan abu na uku dogaro ga Allah abu na hudu kai abu na hudu dogaro ga Allah wanda shi ba yana yakar hasadar mai hasada yana kashe hasadar mai hasada Allah yana cewa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda zai dogara ga Allah to Allah ta'ala ya ishe shi haka babu abinda za ka yi ka samu kariya daga dukkan wani mai cuta matuci daga cikin harkokin dogaro ga Allah. In ka dogara ga Allah to ka sani Allah ya tsaya maka, wato kowane abu da Allah ta'ala ya faɗa na ayyuka ya sanya sakamakonsa wani abu ne da ya ambata, wanda ya yi kaza sakamakonsa kaza, wanda ya yi kaza sakamakonsa kaza, a wanda tawakkali, tawakkali sai Allah bai faɗi bai zai kawai ya ce ni na ishe ka. Wani ya tawakkala ala Allah fa huwa hasbuh, shi ba a faɗi wani sakamako ba, kawai sai Allah ya ce ka dogara da ni to ka bar mun komai. To wanda Allah ta'ala zai ce ya tsaya mata, kaga in sama da ƙasa za ta haɗu ba abin da za ta iya masa. Sannan abu na biyar shi ne ya zamana ya wato sa tunaninsa gaba ɗaya zuwa ga Allah, wato ya zamana tunaninsa ya cire komai in banda Allah ta'ala ba abin da ya sa a cikin tunaninsa. Kada ya kawo tunanin mahasadi, in ya rika tunanin mahasadi shi mahasadi yana tunaninsa shi yana tunaninsa, to haka dama shi mahasadi yake so, domin a nan da ruhinsa da ruhin sai su haɗu. Wato kamar mutum ne yake neman ka ya cutar da kai, ka san hanyar da zai biya kama ka, ka san hanyar da za ka guje masa, to sai ka zaɓi ka bi hanyar da za ku haɗu. To kaga a nan za ku rukume, ɗayanku zai cuci ɗaya, ɗayanku zai halaka ɗaya. Amma idan ya kama nan hanyar ya yi gabas kai kai yamma, ko ya yi hagu kai dama, to kaga shi kenan ka hutar da kanka. Ƙarshe hasada sace za ta yi ta cinsa, sace za ta yi ta cinsa ta cinye shi, domin hasada kamar wuta ce, in ba ta samu abin da ta ci ba sai ta ci kanta. Kamar yadda wani yake cewa inni la arhamu hasidayya li farti ma dammat suduruhum min al awqani nadaru sami'a Allah bi fa uyunuhum fi jannatin wa qulubuhum fi nar. Kito ni tausaya ma mai hasada ka tausayin sama ne nake ji, saboda ya cika zuciyarsa ya duka zuciyarsa da keta da haushi yana ta jin haushi da haka kawai to har sai sosayensa nake ci ke ya kalli ni'imar da Allah ya mun sauraka idan sai yana kallon aljanna da nake ciki zuciyarsa kuma na cikin huta na rabuwa saboda haka shi abin tausayi to dan haka yana daga cikin abin da zaka yi maganin mai hasada kada ma ka daza kai ka kalle shi kada ka daka ta tashi domin zai so ka daka ta tashi kurukuma kuma shikenan daya zai cuci daya abu na shida ka fuskanci Allah da ikhlasi to ka sa ikhlasi a cikin zuciyarka domin zuciya nan ne mahallin kawatin ai anan ne duk abubuwan da suke karsuwa ga ran dan adam suke karsuwa a cikin zuciyarsa ne to idan ya cika ta da ikhlasi sai ya zama babu kuma abin da zai shiga ciki tunda ikhlasin ya riga ya cika to komai ba fitikar shaitan da mazowansa da mataimakansa da mutanensa suka ta su cikin ikhlasi ba za su iya shaitan shi kansa da ya rantsuwa da izzar ubangiji fa bi izzatika la ubuyyanahum ajma'i sai illa ibadatu minhum mukhlasi ya tabbata wanda ya cika zuciyarsa da ikhlasi to bai da yadda zai yi dashi ya ce na rantsi da izzarka duk sai na batar da su shi da kansa yayi wa kansa kan da gaski yace illa ibadaka minhum al-mukhlasin in banda bayin ka wanda suke da ikhlasi lati inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila wato bayina baka da iko akan su wata ayar ce innahu laysa lahu sultan ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wal ladhina hum bihi mushrikun ce Allah ce laysa lahu innahu laysa lahu sultan ala alladhina amanu ba shi da iko na ya tutar ga wani mumini mumini da ba a yi mai iko a kansa wa ala rabbihim yatawakkalun suke dogaro ga ubangijinsu inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu yana samun iko ne ga waɗanda suke jibintarsa wallazina hum bihi mushrikun da suke hada Allah da shi nabi yusuf alayhi salam ya ce kadalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin to haka dan mu kawar da su mummunan kaidi da tarihi da aka yi masa da alfasha da ake so a jefa shi da a cikin ta muka so mu kawar da shi ba dan komai ba innahu min ibadina al mukhlasin saboda yana cikin bayinmu masu ikhlasi to ikhlasi yana zama katanga tsakanin ka da mai hasada duka ta zama ka sa Allah kadai a ciki sannan abu na bakwai ya zama na ka tuba daga dukkan laifuffuka ka tuba daga laifuffukanka domin laifuffuka na sawa ubangiji ya jarrabe ka da masu hasada wato shi kansa mai hasada ga mai ni'ima wani ibtila'i ne ibtila'i kuma yana faruwa ga bawa wani lokaci idan ya zama mai laifi kamar ma asabakum min musibatin fa ma kasabat aydikum abinda duk ya same ku da musiba saboda abinda hannayenku ne suka jawo to mutum ya tuba zuwa ga Allah idan Allah ta'ala ya gaya wa khairul khalqi ba'da an-nabiyyin wa huma ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya gaya musu shi awalan ma asabatkum musibatin qad asabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum yanda mutum musiba ta same ku wanda kun samu ganimomi da ni'imomi gabanin wannan fiye da wannan ninkin wannan kada asabtum mithla qultum anna hadha qul ka cewa to mu ta ina wannan kuma musiba haka Allah ce ka ce qul huwa min indi anfusikum ku kuka jawo kan to bawa ya rika tuba zuwa ga Allah daga zunubin da ya jawo masa wannan zunubin da ya sani ne ko wanda bai sani ba zunuban da bawa yake yi bai san su ba ninkin ba ninkin wanda ya sani wanda yayi ya manta ninkin ba ninkin wanda bai manta wanda yake iya tunawa ne saboda haka ashe bawa yana bukatar tuba zuwa ga Allah ko da yaushe abu na bakwai wanda shine yafi kowanne wahala sai na takwas wanda shi yafi kowanne wahala shine yana maka ambaliya da indararan hasada kai kuma kana masa indararan ihsani to yana kwararo maka hasadarsa kai kuma kana kwarara masa ihsanin wutar hasadarsa ta haɗu da ruwan ihsaninka kaga zaka kashe ta wannan yana da wahala mutum yana kokarin ya zai cuce ka kuma kana kokarin ya zai cuce maka yana da wahala al'arai zuciya ba kace me zaka iya wannan ba ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حسن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ونشيلي وحلف ونجي تعالى تي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة الحسنة ككاوم أبو بعدين تبقى ذا ما ديري دي بمونا با ارفع بالتي هي أحسن تو كان كي وشت في كو فإذا الذي بينك وبينه عداوة سيكا غواندا يكي غابانا كي كأنه هو ولي الحميم كمر واندا يكي مقصن شنك مجبن شنك الأمرنك أبو كينا قد تقول يدى ذي لك سنك يدى ذي لك قرن تي مكامك سي الله كي وما يلقاها إلا الذين صبروا أما بقواني ذي إيه يموانا بسيما خاطئين سيما سجوليا وما يلقاها إلا ذو حزن عزيم بقواني لا أباشي وانا كيكو با سي وانا سكي لبا بربو أبرن الله بعد وانا يافو حنا سي أولئك الأسون عجرهم مرتين بما صبروا ويجرؤون بالحسنة السيئة وما رزقناهم ينفقون ويجرؤون بالحسنة السيئة سكي توري سيئة ممونا أبو بالحسنة لكي كاو كل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلا جاء منا ولك تشكيم أن نباو الله عند متى ناس تكتوتا تشي سكي ما تجنا جنا أما يأجى همينا شاء اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون إهتالي نوى يمز أشكيم أن الأدواء إنسان فرقوا يا موسى أقوى كنا هلنا موسى أدوى إنسان نبي ياني ما موسى غافر اكفر لقومي إنسان لأقوى ياني ما موسى أذري فإنهم لا يعلمون يا موسى أقوى ياني ما موسى غافر الله كما ياني ما موسى أذري يانون أذرنس فإنهم لا يعلمون فستني بني سنة إنسان نهدو دي موسى shine ya raba su zuwa gare ga kansa yace ikfir li qaumi wato dan su samu abinda suke so gurin Allah yace Allah mutane na ne lawo ne kamar yadda zaka zo da wani kana neman masa alfarma kace wannan dan uwa na ne a ce baka mun kaga insani nawa insani hudu gashi sai masa jinajina to kaga wannan wama yu laqaila wa za ayi jinajina kuma yazo yayi wannan insani haka illa ruhul azim abu na goma na goma ne na suna faɗi na tara ko sai dawo da biba kuke abu na to abu na tara abu na tara shine kasancewa hasada wani abu ne wanda yake kokawa da qada'ullah kawai haka wanda duk zai ce zai kokawa da qada'ullah da abinda Allah ya hukunta ya kaddara to ka san yana kokawa ne da abinda ya mukarfin sa wannan sanin wannan shi zai sa ka kawar da kai daga mai hasada tunda Allah ya riga ya kaddara maka abinda ya baka to ba wanda yake kwaci wannan yana taimakawa wajen ya kashe maka wato zafin abinda kake fuskanta na masu hasada yasa kai kuma ka sa zuciyarka gaba ɗaya ga Ubangiji Ta'ala abu na goma ganin lokaci yayi abu na goma shine wanda yake ya tasiri dukkan waɗanda muka faɗa shine tajribu tauhidi billah ya zamana ka tsantsanta tauhidi ga Allah wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa huwa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi ka cika zuciyarka da tauhidi in ka cika zuciyarka da tauhidi to in duniya za ta haduwa abinda za ta yi ilam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka lan yanfa'uka illa bi shay'in katabahu Allah lak wa'lam anna al-ummata idha ijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in katabahu Allah alayk to haka zama kana da tauhidi a ranka in kana da tauhidi to kana da abinda yafi karfin dukkan wani wanda yake mai hasada ko mai kambun baka ko mai tsubbace-tsubbace Allah ta'ala ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ka tsare mana zuriyar mu ka tsare mana addinin mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
Allahu akbar Allahu akbar